الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتو دمكنا للتافي مصباح السالك يوزام درسينا 20 دخلون إن شاء الله وناتكن babin farillan alwala da sunnoni da mustahabbai wanda satin da ya gabata mun karanta farillan alwala yau kuma insha Allah zamu karanta sunnonin alwala kafin mu karanta daga littafin misbahus salik zamu karanta hadisin sayyidina Usman wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi wanda yake bada siffar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da zamu faɗa zamu gina akan wannan hadisi zamu karanto shi daga Bulughul Maram na Ibn Hajar al-Asqalani yace wa an Umran anna Uthman radiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa ghasala kaffayhi 3 marratin thumma mamadha wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marratin thumma al-yusra mithla dhalik ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا متفق عليه بخاري ده مسلم يرويته وانا حديث وسكر رويته وانا حديث وانا حديث ضد شوابه كاو دكا مسألولين الولا با سيديشيني أسلي أباب الولا يا كاو مسي يوم مسألولين الولا حمران yace sayyidina Usman radiyallahu anhu da'a bi wudu'in ya kira akawo masa abun alwala shine wudu'in sai ya ce fa ghasala kaffayhi 3 marrat sai ya wanke tafin hannunsa sau uku wato hannunsa zuwa wuyan hannun kawai bai wanke zira'i ba sau uku da shi ya fara saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ka rike yana farawa da wanke tafin hannunsa sau uku summa mabmada sanne kurkure bakinsa wastan shaka ya shaka ruwa a hancinsa wastan sara kuma ya faci to anan bai gaya mana sau nawa bane amma wasu hadisi sun tabbatar sau uku kamar yanda zaka iya sau ɗaya ko sau biyu summa ghasala wajahu 3 marrat sanne ya wanke fiskansa sau uku summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat sannan ya wanke hannunsa na dama izuwa ga wuyan hannu wato izuwa ga wuyan wato tare da wuyan hannu kamar yadda muka bayani a satin da ya gabata shi ma 3 marrat sau uku thumma yusra mithla zalik sannan hannun hagu shi ma haka wato ya wanke hannun dama zuwa wuyan hannu wato zuwa gwiwan hannu sau uku sannan kuma sai ya wanke na hagu misla zalik misalin wannan kinan akwai matsala guda biyu ya wanke hannaye kuma ya wanke sau uku sannan kuma ya fara da dama kafin ya wanke hagu sannan yace thumma masah bi ra'sihi sannan sai ya shafi kansa wato kamar yanda zuwa qur'ani kamar yanda muka bayani satin da ya gabata sai da ya wanke hannaye sannan ya shafi kai thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn sannan ya wanke kafansa ta dama izuwa ga idon sau 3 marratin shi ma sau uku thumma yusra sannan sai kafar hagu mithla zalik ita ma kamar haka mana ya wanke sau uku hannu sau uku fiska sau uku kafa ma sau uku to kaga malamin malikiya sai suka yi sabani shin kafa ita ma ana wanke ta sau uku kamar hannu kamar fiska ko dai abinda ake nema a tsabtace kafa kawai ba tare da kula da adadin sau nawa aka wanke ta ba to hadisin sayyidina Uthman wannan yana tabbatar mana ita ma mustahabi a wanke sau uku har kafa din thumma qala sannan sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha yayi alwala irin wannan alwalan tawa irin yanda nayin nan haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ingantacce hadisin Bukhari da Muslim kuma in mun lura da hadisin daga farkon sa har karshen sa ya jera alwalan kamar yanda alqur'ani ya jera يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم كان دي وانكي فيسكانسا ده شيء بار سنمي وايديكم الى المرافق حنا ينكو زواغا وين هانو وامسحوا برؤوسكم سي شافانكاي سنن وارجلكم الى الكعبين وانكي كفافونكو زواغا ايدون ساو to kaga yanda yake jeri'a alwala abuna qur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jeran tafkarillin alwala din to wannan hadisin duk inda muka je muka zagaya da mu saki dawo akan sa shi yasa na karanta mana shi sai mu rike matsalolin dake cikin sa zamu tashi a cikin Mizbahu Salik inda malam yake cewa wa qul samanin iddatu almasnuni fabda bin ghasli yadayka lilku'aini تمضمض واستنشقد واستنصري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجه كل أذن فرضه جدد لمائهما ورد فرضه أنا من جاراني درسينا 20 دو قزامو إبا درسينا 20 دو قدوبة أتكي وانا لتافنا مزباه السالك ما لأيتي وقل كتي ثمان قدا تقوثن عدة المسنوني qidayan sunnonin alwala sunnonin alwala guda takwas ne mun yi bayanin bambancin sunna da farilla farilla dole kai sunna kuma ba dole bane amma in kai akwai lada fabda bin ghasli yadayka yace ka fara da wanke hannayenka lilku aini har zuwa koyi koyi shine wuyan hannu wato ka wanke tafin hannunka ka wanke tafin hannunka da shi zaka fara kuma idan ƙuryan alwalan bude tsiya ce sai ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da hannunka wannan aina aka samu wannan sunnan a hadisin sayyidina Uthman ya fara da wanke hannayensa sau uku kafin komai kuma a ƙarshe ce haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi a sai sunna ne ka wanke hannunka sau uku kafin ainihin kai alwala ka fara da wanke hannunka sau uku wannan kuma sawa'un ka tashi daga bacci ko baka tashi ba don akwai hadisin da yake cewa idza staiqadha ahdukum min nawmihi fala yaqbiz yadahu fil ma'i ko fil ina'i hatta yaghsilahu thalath marra idan mutun ya tashi daga bacci zai yi alwala kariya sa hannunsa a cikin ƙuryan alwalan har sai ya wanke hannunsa sau uku karshen hadisi yace fa inna adakum la yadri aina batal yaduhu don dan ku bai san aina hannunsa ya kwana ba idanunsa ya kwana cikin duburansa kaga zai iya jebo najasa sai ya sa a cikin kwarin to ya wanke sau uku kafin ya shiga to amma wannan hadisi ya nuna mana ba sai mutum ya tashi daga bacci ba wancan yana nuna in ka tashi daga bacci kenan sunnan ta fi karfi in ka tashi daga bacci don sai yasa aka yi umurni a wancan hadisi wannan kuma hadisi yana nuna mana cewa aiki irin na manzala sallallahu alaihi wasallama yanda yake alwalansa sawa'un ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba sai ya wanke hannayensa sau uku sannan yake fara alwalan shine fara alwalan nasa ya fara da wanke hannayensa sau uku kamar yadda muka karanta a cikin hadisin Uthman wanda Bukhari da Muslim suka rawaito sannan sai malam yace tamabmaban ka kurkure bakinka at-tamabmud shine kurkure baki shine taqlibul ma'i fil fami thumma majjuhu kasa ruwa a bakinka kai ta jujjuya ruwan a cikin bakinka sannan ka tofar da shi wannan shi ake cewa kurkuran baki wato ba sai ka sa yatsanka ba ba sai ka sa yatsanka kana gogawa ba sa yatsa an fi ana son sa ne kafin ka fara alwala idan ka rasa aswaki kamar ka samu aswaki da shi zaka fara sai kai aswakin kafin ka fara alwala to sai wasu malamai suka ce in baka samu aswaki ba zaka iya yi da hannunka da yatsanka sai ka wanke amma sa yatsa ba yi da alaka da me da kurkuran baki to da haka ka kurkure bakinka ka tofar in kai haka ka dabbaka sunnan ba sai ka sa yatsanka ba in ka sa yatsan don kara tsaftacewa wannan ka kara tsafta ne amma abin da yake sunnan shine ka kurkure bakinka ka tofar da shi shine at-tamadmu sanya ruwa a baki da jujjuya ruwan da kuma tofar da shi sai yace wastan shiqan sannan ka shaka ruwa shaka ruwa shine jazbul ma'i ila ala al-anf ka jawo ruwa har saman hancinka daga farkon kofofin hancinka sai ka ja shi da numfashinka jazbul ma'i bin nafasi, ka ja ruwan da numfashi har zuwa saman hancinka, amma kar ya zarce, in ya zarce zai cutar da kai. Shikenan sai kuma ka fato shine wastansiri, ka fato ruwan, ma'ana ka fitar da shikenan, shi kuma kishiyan shakawa shine ka fitar da ruwan, ikhrajul ma'i min al-anf ba'da istinshaqi, ka fito da shi bayan ka shake shi. Kina ba ana son ya zarce bane, zai cutar da kai. In ka ja shi saman hanci sai ka fito da shi kuma. Wannan shine sunna. Kina na akwai sunnoni guda uku. Kurkuran baki, shaka ruwa da kuma face ruwa. Kowannen su sunna ne kamar yadda ya tabbata a hadisin Sayyidina Uthman, wace abin nan ya kurkure bakin sa ya shaka ya face. Sannan sai haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi. Haka ya ga manzon Allah ta sama yana yi. Sai dai bai gaya mana adadi ba, amma ya inganta hadisi ingancacce, manzo Allah ta sama yana yi sau uku yake. To shin ana rarrabe kurkuran baki da shaka ruwa, ko ne a yi shi yana zaman kansa, ko kuma haje su ake gaba daya? Bari in sake maimaitawa. Idan ace ana rabewa, ma'anansa za ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka ka tofar, ka sake ɗiba ka kurkure ka tofar, ka sake ɗiba ka kurkure ka tofar, ka gama da me kuskuren baki. Sai kuma ka sake ɗebo ruwa ka shaka ka face, ka ɗebo ka shaka ka face, ka ɗebo ka shaka ka face, ka ga ya zama kashi nawa kenan, ka riba abun kashi biyu, ka yi abun nan 60 min 60 kenan, kamfata shida shaka, kuma abun nan kurkura da shakan guda shida su ma kowanne uku. To shin haka ake son a yi, ko kuma idan ka ɗebo ruwa guda ɗaya a hannunka ka kurkure bakinka ka zarce hancinka kuma ka shaka sannan ka face ka yi ɗaya, sai ka sake ɗebowa a hannunka sai ka sa a baki ka yi kurkura sai ka zarce hancinka sai ka shaka ka face biyu, ka sake ɗebowa ka yi kurkura ka shaka ka face uku, sai ka zama ka yi salatin min sittin min salatin, ka yi aiki shida daga kamfata guda uku. Wanne ne sunna? Wasu malamai suna ga mustahabi shine kai su daban-daban. Sai dai hadisin da suka kafa dai da sai hadisi ne da'ifi, hadisul fas. Hadisin rarrabewan hadisin bai inganta ba. Hadisin Abu Dawud. Hadisi ne da'ifi. La yutajjubi. Amma hadisin da ya inganta, wanda shi ma Abu Dawud ya rawaito shi, hadisin Sayyidina Ali a wajen siffan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastansara salasan, wazala ta suma ya kurkure bakinsa ya face sau uku. Tunda aka ce ya face, to ya shaka kenan, don ba dama ka face baka shaka. Sai yace tamadmada wastansara min al-kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma, ya kurkure bakinsa kuma ya face ruwan, ma'ana ya shaka ya face daga tafin da yake dauko ruwan, wato in ya dauko sai ya shaka sai kurkure baki sai zarce sai shaka sai face. Haka hadisin Sayyidina Ali ya nuna, wannan hadisi ne ingantacce, hadisin Abu Dawud. Sai muka gane wannan baga wanda yake fitowa kulo-kulo shine hadisin Abdullah ibn Zaid, shi ma Abu Dawud abin nan hadisi ne ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Yace fa mazmaba wastanshaka min kaffin wahidatin yafqadu zalika salasa, tamazmaba ya kurkure bakinsa, wastanshaka ya shaƙi ruwan, min kaffin wahidatin daga tafi guda ɗaya, kuma ya haka sau uku. Kenan idan ya ɗauko tafi guda ɗaya sai ya kurkure bakinsa sai zarce ya shaƙa sai ya face, ya yi sau ɗaya, sannan ya sake mai ruwa na biyu, ya kurkura ya shaƙa ya face biyu, ya sake ɗebo ruwa da tafin hannunsa ya kurkura ya shaƙa ya face sau uku. Shi yasa yace min kaffin wahidatin tamadmada wastanshaka min kaffin wahidatin yaf'alu dhalika salasa, ya shaka ya face daga tafi guda ɗaya, ɗebowa guda ɗaya kenan, sannan ya aikata haka sau uku. To wannan shine wanda ya inganta hadisin Bukhari da Muslim. Shi yasa Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'ad yace bai inganta, babu hadisin da ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana riba tsakanin shakan ruwa da ainihin kurkuren baki. Haɗe su yake, in ya kurkura ya shaƙa ya aje, ya sake kurkura ya shaƙa ya aje, babu hadisin da ya inganta. Kenan ka yi su daban-daban, hadisi ne da'ifi, duk da malamin fiqihu ko wasu daga cikin malamin fiqihu sun tafi akan haka, amma hadisin bai inganta ba, hadisi ne da'ifi. Saboda haka abun da ya inganta, in ka ɗebo a hannunka ka kurkura, ragowar ruwan hannunkan kuma ka shaƙa sai ka face sai ka sake ɗebowa, a haɗe suke. duk hadisan da suka inganta na alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fada, haka ake. Na fata mun fahimci kurkuran baki da kuma shakawa da facewa. Sai ce warudda mashar ra'si min mu'akhari, warudda kamai da mashar ra'si shafan kai min mu'akhari, daga ainihin karshen kanka. Wato idan ka shafi kanka haka ka tafi, indai ka ga mai kanka ka sauke wajibi, ka dawo da shi haka kuma ta gaba, daga bayan ka dawo da shi gaba, shi kuma wannan sunna ne. Kenan shafan kai yana da siffa guda biyu. Siffa na farko ka dauka daga farko sai kai baya, sannan sai ka sake dawowa gaba, kamar yadda hadisin Abdullah ibn Zaid ya gaya mana, hadisin Bukhari da Muslim, yace wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Manzala ta sama ya shafi kansa, ya fiskanto da hannayen sai haka, wa adbara ya sake dawowa da su baya. Ka tafi gaba daya zuwa kiya, sannan ka sake dawowa da su baya. Shi yasa wani lafazin yace bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihi ma ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Ya fara da muqaddami ra'sihi, magabacin kansa, farkon kansa, sannan ya tafi da hannayensa din har zuwa kiyansa, sannan ya sake dawo da su inda ya fara. Wannan shine siffa na mustahabbi idan zaka yi shafan kai. Amma malamai suka ce wa kaifa ma masaha idza aw aba ajza'ahu, kamar yadda mai risala ya ce duk yanda ya shafa in dai ya game kansa to shafan yayi. Amma in siffa na mustahabbi ne kai gaba sannan ka sake dawowa ba, in kai gaban ka shafa gaba dai kai farilla, in ka dawo baya kuma mustahabbi ne. Kina idan baka dawo ba ma alwalan ka tayi, amma an fi son ka dawo. Kenan abun nan mai hula akwai bukatun ya aje hular san ya zo shafan kai ko ya soke ta aje ta kasa haka sai shafan kan haka, wannan shine siffa na mustahabi. Amma inda wasu ke mutum ya dage bune ya dage hular sa haka, ya rike ta da hannun hagu, hannun daman sa ya haka haka, irin alwalan tsofaffi. To alwalan tayi amma dai ba haka aka fi so ba. Alwalan tayi amma ba haka fi so ba. Ka faka hulanka a gefe in ka son ka dabbaka sunna, sai ka tafi da su daga anan haka duka hannaye guda biyu kai baya, sannan ka sake dawowa gaba. Haka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da yasa ko da hannu ɗaya ka shafa yayi, saboda Qur'ani cewa wamsahu bi ru'usikum, bai faɗi siffan ga yanda za a yi ba. Kenan duk yanda ka shafa yayi, manzon Allah kuma sai ya ƙara bayani ga yanda za a yi, kuma sai ya tabbata a aikinsa ne, bai yi umurni a yi haka ba. Inda ya yi umurni ya ce sai ka yi gaba ka dawo baya, za sai ya zama wajibi, bayani ne na wancan aya. Amma tun da a aikace ya aikata kawai, bai yi umurni ba, sai ya zama mustahabbi yin haka ne. Ina fata mun fahimta. Shine warudda mashar ra'si min mu'akhari, kamar da shafan kanka daga karshen kai. Sannan shafan kai ana yin sa da ruwa sabo, musan da wannan ruwa sabo, kamar da zamu zo a kansa. Wato sai in ka wanke hannayenka, ba da ragowar ruwan hannayenka za ka yi shafan kai ba, sai ka sake taba wani ruwan, sannan sai ka shafi kanka, kamar yadda ya tabbata a hadisin Muslim. Sai ce wa mashu wajhi kulli udhnin fardahu, haka nan wa masha da shafan wajhi kulli udhnin, fiskan kowane kunne, fardahu ka yadda da shi. Ba wai ana nufin farillan zama, fardahu ka yarda da shi. Saboda haka kenan shafan kunne shi ma menene? Sunna ne. Shafan kunne sunna. Kaga bai zo a Qur'ani ma. Qur'ani cewa akai wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kanku. To amma duk da haka wasu malamai sai suka fahimta daga wannan ayan, suka ce shafan kunne wajibi ne. Saboda hadisi ne yake cewa al-udhunani minar ra's, kunne yana daga cikin kai. Sai suka fahimci cewa wannan hadisi yana nuna wajibi ne a shafi me? A shafi kunne, tunda Qur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. Sai kuma hadisi ya ce al-udhunani minar ras, wanda wasu malamai sun inganta hadisin, kuma shine firin jayi ingantacce ne, kunne yana daga cikin kai. Sai suka ce to wajibi ne a shafi kunne. Wasu kuma suka ce a fiskan kunne ake shafa, wannan bangaren da yake kallon fiska, amma bayansa kuma mustahabi ne, ba wajibi ba. Amma zance mafi inganci kunne sunna ne shafansa. Hadisin al-udhunani minar ra'as, zance mafi inganci ma'anansa ana shafan kunne da ragowar ruwan kai, shine ma'anan al-udhunani minar ra'as, kamar yadda zamu zo akan wannan matsala. Kunne yana daga cikin kai, ma'anan ka shafi kunnen in ka shafi kanka ba sai ka jaddada ruwa ba, ba sai ka tebo wani ruwan ba, kawai ka shafi kunnen ka kawai. Shine ma'anan al-udhunani min ar-ra's. Shafan kunne sunna ne, ka yarda da shi, kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Amr a cikin siffan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace summa masaha bi ra'sihi wa adkhala usba'aihi as-sabahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi. Hadisi Abu Dawud, ingantaccen hadisi, Abdullah ibn Amr ibn As yace manzon sama ya shafi kansa sannan ya shigar da yan yatsunsa sabahataini wa inna masu tasbihi, ana ce musu kuma sababataini masu zagi masu nuni haka, duka sunayen su ne, sai ya shigar da su cikin me, cikin kunninsa, sannan sai ya shafi bayan kunnen kuma da ibhamarsa manya-manyan yatsunsa, kenan cikin kunnen da wannan yatsan ya shafa. So da ana shafan zahiri da batinin kunne, so haka wannan shine siffar shafan kunne. Sai ka sa yatsanka wa'innan masu nunin a cikin kofofin kunnuwan, babbar yatsanka tana bayan kunnen, sai ka wuce da su haka. Kuma ba a son mubalaga a wajen shafan kunne, kar ya zama kamar wankewa, kawai sama-sama zaka shafa haka, amma mali ya karhanta ka dage kaman kana wankewa, kai haka ko ina sai ka shafa, ko abun nan lungu-lungu na kunnen ka, wannan kana son ka wanke kunnen ne ba shafa bane. Wa kurkuran baki shine aka ce wa balik fil madmamati illa an takuna sa'iman, wanda ta ce ka kai matika wajen kurkuran baki sai dai in azumi kake yi. To amma shafan kunne ba a buƙatar mubalaga, sama-sama kawai haka zaka shafa, don sai ya zama wankewa kuma in zaka bi diddigi kowane lungu sai ka taba. To saboda haka sai ya shigar da ibhama abun nan yan yatsunsa wanda yake nuni da su cikin kunnensa, sannan ya shafi zahirin kunnensa da wato manya-manyan yatsunsa, wannan shine siffa na ainihin wato ainihin shafan kunne. Amma duk yanda ka shafa ma ko baka yi wannan tsarin ba, in ka shafi kunnen yayi, amma haka aka fi so. Sannan sai mala ya ce jaddid lima ihima wa rattib fardahu, jaddid ka jaddada lima ihima ga ruwan kunnen, wato abun da mala yake nufi ka shafi kunnen ka da sabon ruwa, ba da ragowar ruwan da ka shafi kanka da su ba. Wannan shine mazhaban malikiya, amma hadisin da suka kafa dalilin hadisi ne da'ifi, hadisi ne wanda bai inganta ba, shine hadisin Abdullah ibn Zayd أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. حديث بيهق مظلة سمع يارك رواه سبو دي شعفان كن ننسى بند روان ديري قادون شعفان كي وانا حديث ضعيفي بي انغانت با دد تيوا وسمع لمن سن انغانتاش دد تيوا وسمع لمن سن تي حسن ني اما دان تن دي في انغانت حديث ني ضعيفي. Ya zo a wurin Muslim da lafazin masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi, wannan kuma hadisin Muslim ne, wato ya shafi ruwa, ya shafi ainihin kansa da ruwa ba ragowar wanda ya wanke hannayensa da shi ba. Kaga wannan ya inganta, idan ka wanke hannunka sai ka dauko wani ruwan daban sannan kafin ka shafi kanka, amma in ka shafi kanka kuma babu buƙatar ka debo wani ruwan kafin ka shafi kunninka. Shi wannan na ka debo wani ruwa ka shafi kunninka hadisin bai inganta ba, amma ka debo ruwa bayan ka wanke hannunka don ka shafi, ka taba ruwa don ka shafi kanka, wannan kan ya inganta a hadisi, ingantacce hadisin Muslim. Shi sai Ibn Hajar al-Asqalani cikin Bulughul Maram yake wa huwa al-mahfuz, wannan hadisin shine mahfuz, ma'ana shine ingantacce, wancan kuma sai ya zama hadisi ne shaz kenan, shaz wanda ainihin bai inganta ba. Wato ana maganan a jaddada ruwa don shafan kai, wani kuma sai ya ruwaito a jaddada ruwa don shafan kunne. To na shafan kan shi ne ingantacce, na kunnen kuma bai inganta ba. Sai ce wa rattib fardahu, ka jeranta farillan alwala, wato ka jeranta kamar yadda Qur'ani ya jeranta, don Qur'ani cewa yayi ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, ya kun da kai imani idan za ku yi alwala ku shafi abun nan, ku wanke fiskokinku, sannan ku abun nan ku wanke hannayenku zuwa ga wuyan hannu, wa abun nan gwiwan hannu, kuma ku shafi kanku sannan ku wanke fiskanku. To Qur'ani ya jero su a haka, to haka ake son ka jero su. Nan ma ya ce wa rattib fardahu, ka jeranta farillansa, ma'ana sai ka wanke fiska kafin ka wanke hannayenka. sai ka wanke hannaye kafin kai shafan kai, sai ka shafi kai kafin ka wanke fuska, abin nan kafafuwa. Kuma Qur'ani hakan yake nufi. Sai dai malamai sun yi sabani hakan din farilla ne ko mustahabi ne. Wadanda suka ce mustahabi ne suka ce ba Qur'ani ne ya wajabta ba, wai abin nan Qur'ani bai wajabta ba, sunnar manzala ta sama ita ta nuna haka. Haka yake alwalansa, kamar yadda muka karanta a hadisin Uthman. Sai ya wanke fuska, sannan ya wanke hannu, sannan ya shafan kai, sannan kuma ya wanke kafafuwa. Wasu malamai suka ce wajibi ne ka jeranta, ba sunna bane, ba mustahabi bane. Saboda suka ce saboda Qur'ani ya jeranta, wanke fuska, wanke hannu, shafan kai, sannan kuma wanke kafafuwa. Yace saboda haka ne ma da aka fara jero inda za a wanke, sanda aka sa shafa, sannan sai aka dauko kuma wanda ake wankewa. Suka ce da jeranta ba wajibi bane. Aida sai ya zamana in an jero inda za a wanke, faksulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sai ace wa arjulakum ilal ka'baini, sai ace wamsahu bi ru'usikum, sai ace a wanke kafafuwa, sai ace ayi shafa. To amma saboda jerantawa ake son ayi, sai aka rabe tsakanin wanda ake wankewa, aka sa shafan kai a tsakiya, sannan kuma aka fadi wanke kafa, din ya zama shine maqsud. Amma zance mafi inganci ba wajibi bane. Qur'ani bai nuna haka ba. Wannan wawun da tace abin nan faksilu wujuhakum, sai aka ce wa aydiyakum, aka sa wawun, sannan aka ce wamsahu bi ru'usikum, sai aka ce wa arjulakum, alwawu la tufidu tartib a qaida na al-arab. Wawun ba ta nuna ajire abin yake, amma da fa'un aka sa ko summa, sai nuna ajire ne. Faksilu da cewa aka yi faksilu wujuhakum, sai aka ce summa aydiyakum ilal marafiqi thummamsahu bi ru'usikum thumma arjulakum ilal ka'bayn, da sai ya zama wajibi ne a jeranta a haka. Ko kuma cewa aka yi faksilu wujuhakum fa aydiyakum ilal marafiqi, sannan sai a ce famsahu bi ru'usikum, sai a ce fa arjulakum, a sa fa'un da fa'un da summa sutitu abin nan tufidani tartib, wannan yana nuna a jere za a yi. Amma tunda aka sa wawun, wannan yana nuna ba wajibi ne a jeranta ba. Yanzu idan ka ce jaa zaidun wa amrun, zaidu da amru sun zo, baya nuna waye riga zuwa. Zai yiwa zaidun ne wanda ka faɗa da farkon ya riga zuwa, zai yiwa kuma ya zama amru ne wanda ka faɗa a ƙarshen shi ya riga zuwa, ko kuma sun zo tare, jaa zaidun wa amrun. Amma idan zaka sa fa'un ka ce jaa zaidun fa amrun, to tabbas zaidu ya riga amru zuwa, sai dai tazaran ba ta da yawa. In ka ce jaa zaidun thumma amrun, tabbas zaidu ya riga amru zuwa, sannan akwai tazara, saboda alfa'u tufidu tartib, thumma kuma tufidu at-tartib wa at-ta'qib, dan ya riga dan ko wattaraqi, akwai dan jinkiri ma kafin dan yazo. To kaga Qur'ani akwai fasaha a cikin sa, sai bai amfani da fa'un za, bai amfani da thumma ba, don ya nuna maka ba wajibi bane jerantawa. Amma jerantawa haka aka fiso, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. To zaka sai ka jeranta, in ka jeranta ka dabbaka sunna. Amma da mutum zai akkata, to bai zama wajibi ba, abin alwalansa ba ta warware ba. Kana sai ka wanke kafa, sai ka dawo ka shafi kai, sai ka shafi kai ka dawo ka wanke hannu, da alwalanka ta yi, don ba dalili na zahiri da yake nuna wajibin haka. To amma abin da yafi, idan malamai suka yi sabani, kai sai ka yi yadda zaka fita daga sabani, sai ka yi abin da yake wanda kowa ya yarda haka ne, shikenan ka fita daga sabani. Yanzu misali alwalanka kullun kana yi, sai ka wanke fuska, ka wanke hannu, ka shafi kai, sai kuma ka wanke kafafuwa, sai kuma ka zo a wurin karatu, sai aka ce sunnonin alwala, sai aka nuna maka sunna ne wannan jeranta, sai kuma ka zo ka ce za ka canja, to tunda sunna ne bari in shafi abin nan, in na wanke hannayena bari in wanke kafa daga baya, sai zo in shafi kai. Idan kai haka ba kai hikima ba. Farko ka bar sunnan jerantawan, sannan kuma akwai yiwuwan ya zama farilla ne, ko da a ɗari kashi goma ne, kashi 90 sunna ne. Kaga idan ka jeranta a yanda yake din, ka fita daga sabanin gaba ɗaya, ba malamin da zai ce alwalanka ba ta yi ba. Sannan mala yace amma fa ba'iluhu fa ashrun tuzkaru tazbiquhu thumma al makanu tahiru wa shaqqu wa taflisu fi ma yughsalu wal ma ma al ikam kal ghusl qululu wa lil ina wal ubi yammi man was sunan yammin was sunan fi nafsiha wa ma furudin rattiban wa bda' bil ra's min al muqaddami tasmiyatun kal ghusl wa tayammumi. Yace amma fa ba'iluhu, amma mustahabban alwala, mun ce sunna tafi mustahabbi karfi a wurin malamin fiqh, kowanne ba wajibi bane amma sunna yafi karfi akan mustahabbi. Yace amma fadailuhu jam'u fadila, amma mustahabban alwala fa ashrun, guda goma ne tuskaru da ake ambatonsu. Taswiquhu je na farko, taswiquhu yin aswakin mai alwala, thumma almakanu tahiru, sannan wuri mai tsarki. Yin aswakin mai alwala sunna, saboda hadisi ingancacce, hadisin Malik da Imam Ahmad, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa walaula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, ma'a kulli wudu'in, ba don kar in tsananta wa al'ummata ba, da na umurce su da yin aswaki tare da kowace alwala, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sai zama kowace alwala in zaka yi wajibi ne sai kai aswaki, shine ma'anan ba don kar in umurce, ba don kar in tsananta musu ba zan umurce su. To amma inda za a yi haka sai zo mutane sun shiga cikin wahala. Duk lokacin da zaka yi alwala sai ka nemo aswaki ka goge bakinka, wajibi ka dinga yawo da aswaki kenan. In aswakinka ya bata sai ka nemo ka goge, ka goge, ka kurkure, sannan kafin ka fara alwala. To manzala ta suma anan hadisi ya nuna mana mustahabbi ne ba wajibi bane. Hadisi ne ingancacce wanda Imam Malik ya rawaito shi da Imam Ahmad. Walaula Allah ashqa, walaula an ashqa ala ummati la amartum biswaki inda kulli salati. Ba don kar in umurci, ba don kar in wahalar da al'ummata ba sai in umurce su da yin aswaki tare da kowane alwala. Nan ina nufin amra wujubin ko tare da cewa ya kwadaitar da al'ummata kuma da me da yin aswaki lokacin alwala ne, kuma yana yi shi ma sunna ce. Yace da sai in umurce su. To wannan shi yake nuna a sai idan manzala ta sama bai yi umurni ayi abu ba, to ba zai zama wajibi ba. Kamar a ce aikata shi kawai yayi, kaga ya aikata aswaki, aswaki sai zama sunna ba wajibi bane. Sai kuma yace ba don kar in tsananta al'ummata ba da sai in umurce su, a sai umurninsa ne yake zama wajibi, aikinsa kuma sai zama me, sai zama sunna. Kisa Qur'ani yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ma su saba umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kafa kafa fitina za ta same su a nan duniya, shine azzaiqu wa qalal, zaka bata, zaka kauce hanya, zaka kama bidiyoyi, sannan kuma azaba mai radadi tana jiran su ranar alkiyama. To idan bai yi umurni ba sai ya zama asalinsa sunna, mustahabbi ne ba wajibi bane. In yi umurni kuma wajibi ka aikata haka. Shi yasa malamai suka ce al'amru yufidul wujub, malamin usulu al'amru yaqtadi alwujub, al'amru almujarradu an alqarinati yufidul wujub ko lil wujub. Duk kaida ce guda daya, duk umurni na manzo Allah ya sama ko na ubangiji ta'ala yana nuna wajibi ne ka bi shi, sai in an samu dalilin da ya nuna mustahabbi ne ko kuma wato ainihin ja'izi ne, sai an samu qarina, wato abin da zai nuna maka, wani dalili da zai nuna maka wannan umurnin ba wajibi bane, to sannan sai ya zama na ba wajibi din ba. Kuma manzon Allah yayi umarni sai kuma yazo ya sassauta ya ce ba sai an yi ba, ko kuma yayi umarni shi kuma yazo bai yi ba, wannan yana nuna cewa ba wajibi bane, yana nuna ba wajibi bane. Ko kuma ya zama umarnin yazo bayan hani ne, da an hana sai kuma aka yi umarni ayi, to wannan yana nuna ba wajibi bane. Sai a duba a koma kuma asalin abun da ya yake. Asalin abun in mustahabi ne sai koma asalinsa mustahabi, in wajibi ne wajibi, idan farilla ne sai zama farilla. Al'amru ba'da an-nahy ya'udu ila ma kana alayhi qabla an-nahy, umurni bayan hani yana komawa abunda da yake al'amarin kafin a hana. Kaman kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, da na hana ku ziyarci kaburbura, ku ziyarce su, to kaga umurni ne. To amma na umurni ba wajibi bane saboda da an hana ne. To kafin a hana mai hukuncin ziyaran kabari, mustahabbi ne hukuncin ziyaran makabarta, to yanzu ma sai dawo mustahabbi ne. Wa idan salaka al-ashhur al-hurum faqtul al-mushrikin, wato idan watanni na al-furma wanda ba a yaki a cikin su suka wuce, ku yaki mushrikai, to kaga wannan kuma wajibi ne, wannan umarni saboda da an da can yaki wajibi ne, sai kuma aka hana saboda watanni na al-furma, zulqa'da zulhajj al-muharram fi rajab, aka ce ba a yaƙi, sai kuma yanzu aka ce in suka wuce ku yaƙin, to wajibi ne ku yaƙin, saboda mai umarni yana komawa da can al'amarin ya yake kan ahana. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bangi ta Allah ce ya ku wanda kuka imani ku tafi ma abin nan, ku je ku yi sallah, ku bar ciniki, يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فسي كما دا غبا كبر كتفي سلم جمعة كبر ينتي نيكي سي aka hana tiniki. Sai kuma Allah ta'ala ta in aka gama yin sallah ku watsu a cikin gari ku je ku nemi kudi. Wato ku je ku yi kasuwanci. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ku tafi ku je ku yi kasuwanci. To kaga wannan umurni ne amma ba na wajibi bane. Dan inda wajibi ne sai ya zama duk wanda ya je sallan Juma'a in ya sallame wajibi ne je ya kasuwa. Sai ya ja dan yi kasuwanci kafin ya tafi wasu harkokin sa. Dan wani ta'ala ta ce ku tafi ku je ku yi kasuwanci. To wannan umurni ba na wajibi bane saboda mai umurni ne da yazo bayan hani. Da ta an ce wazarul bai'a ku bari yin ciniki saboda sallan Juma'a. To sai mu koma kafin a hana sallan, kafin a hana yin ciniki, kasuwanci saboda sallan Juma'a, wai mai hukuncin kasuwancin ne? Kafin a tabi, kafin a yi kiran sallah na farko. Asabar, Ladi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis da kuma safiyar Juma'a zuwa lokacin sallan Juma'a mai hukuncin yin kasuwanci. Halal ne. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah ya halatta ciniki. To sai koma umarni, sai koma asalinsa, sai koma umarni ne na halattawa. Ma'ana idan aka gama sallan Juma'a ku je ku yi ku nemi kuɗi, ma'ana an halatta muku ku nemi kuɗi. In baka je ka neman ba ma baka da damuwa, ba wajibi bane. To kaga asalin umarni ya zama wajibi. To shi sanan mazala ta yace ba don kar in tsananta al'ummata ba, sai in umurce su da yin aswaki yayin kowace me kowace alwala, duk lokacin da zaka yi alwala. To wannan sai kana tunda bai umurta ba, kuma ya kwadaitar, ya nuna muhimmancin abun, kuma yayi sai nuna mustahabi. To kaga aswaki yana da muhimmanci. Ana yin sa wurare kaman haka, sunna ta manzala sallallahu alaihi wasallam. Ana yi yayin alwala, kafin kai alwala kai aswaki da itace ka goge bakinka. Sannan ana yin aswaki lokacin yin sallah. Bayan kai na alwala kuma akwai na sallah. Akwai ruwayan la'amartuhum biswaki inda kulli salati. Wasu malamai suka ce idan tsakanin alwalanka da sallanka an samu gap dan tazara, to nan ne sunna kai aswaki. Amma in daga yin alwalan kai aswaki, kana yin alwala zaka tada sallah, ba sai ka sake yin aswaki ba. Amma alwalan azhar zaka yi la'asar da ita, koma gari ba zaka yi isha da ita, sai ka sake aswaki, ka tsaftace bakinka. Sannan haka nan sunna ne idan zaka shiga gida kai aswaki. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a aikinsa, in yazo shiga gidansa yayi aswaki. Saboda ya shiga wajen iyalensa, bakinsa fesfes, haƙoransa fesfes. Haka ne za ka karanta Alƙur'ani kai aswaki. Idan ka tashi daga bacci kai aswaki domin tsafta, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka ci abinci bakinka ya ɓaci da abincin, nan ma kai aswaki, sunna ne don ka tsaftace bakinka. Aswaki kuma yana da muhimmanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siwaku matahratun lilfami wa marbatun lirrab. Yin aswaki yana tsarkake baki, kuma yana sa Allah yarda da kai in kana yi. Yana sa Allah yarda da kai in kana yi. Kuma zai tsaftace maka bakinka. Kuma baka da wani mai da zai tsaftace maka bakinka kamar aswaki, babu shi. Karka ce akwai makilin yanzu, akwai close up ko wani kala daban. Duk inda aka tafi aka dawo, zaka ga idan kana goga sai an samu wata tsatsan da bata fita ba. Sai dai zaka je asibiti a wanke haƙoran gaba ɗayansu da wani chemical. Amma in dai wai wannan brush da zaka yi bai zai fitar maka da dottin haƙorin ka kamar itacen aswaki ba, musamman arak. Itacen aswaki arak mai laushin nan wanda ake sayarwa a Madina ko Saudiya. Shine wanda don shi kana gogawa yana fita, kana yau ma kai sai kaga haƙorin ka fesfes. Saboda haka kenan ba za a yi kiyasin brush ko a ce makilin da zaka sa a brush ka wanke bakinka da aswaki ba, ba za a yi kiyasi a kansa ba. Saboda aswaki dukkaninsu suna tsaftace baki, amma aswaki an bashi falala. Shi falalansa ba wai tsaftace baki kawai ba, a'a yana sa Allah ya yarda da kai. To ba dama ka ce to ai in kai makilin ma ya tsaya a matsayin aswaki, sai a ce maka al-fada'ilu la tunalu bil qiyas. Ba a samun falala da kiyasi. Tunda hadisi ya zo akan aswaki, to ka tsaya da falalan nan akan aswakin kawai. Aswaki yinsa yana sa Allah ya yarda da kai. Ba za ka ce kuma yin brush yana da wannan falalan. Eh, ko shakka babu tsafta, yana abunda idan daga cikin abunda musulunci ya zo da shi. Har wasu masu iya magana suka ce an-nazafatu min al-iman, tsafta yana daga cikin imani. Duk da idan an bibiyo wasu hadisan za su iya bada wannan ma'ana din, don an ce at-tuhuru shatrul iman, tsarki rabin imani ne, tsarki kuma kaga akwai tsafta a cikinsa. To kaga abun nan akwai tsafta, tsafta yana da kyau. Kuskure ne mutum ya zauna baya brush baya kuma yin aswaki. Kuskure ne bakin sa ya dinga wari ko makamancin wannan. ba yadda da wannan ba. Musulunci addini ne na tsafta. Shi yasa kaga aswakin duk lokacin da bakin ka ya canja akwai bukatan ka yi shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma ya koyawa al'ummarsa. To aswaki sunna ce ta alwala. Amma shi ake aswakin kafin ka fara alwalan. Da aswakin ka ka goge ka goge ka wanke ka kurkura bakin ka to yanzu kuma zaka fara alwala. Don ma a kulli wudu'in tare da kowane alwala. Kamar yanda sallah in za ta yi aswaki yayin sallah sai ka gama aswakin ka kafin ka kabbara sallah to haka nan alwala ma sai ka gama aswakin ka kafin ka fara alwala. Sannan aswaki kuma na sunna shine za ka yi shi kamar yanda kake yin brush. Aswaki mai tsafta kenan. Idan ka zo za ka kurkure babin nan za ka sa ruwa a bakin ka ka zauna ka goge da wannan itacen aswaki. In ma minti ɗaya za ka yi ko minti biyu ko minti goma kake so. In ka goge ka goge sai ka ajiye sai ka sa ruwa ka kurkure bakin ka to ka wanke bakin ka sai ka kama harkokin ka kuma. Amma ba ka rike katon aswaki kana yawo a kan titi cikin jama'a kana ta gogawa kana fista yawo ka goga nan ka tofar da yawo nan ka to wannan kazanta ne. Ko ba shine sunnan aswaki. Kuma na biyu zai ja maka illar riya cewa kai mai dogon aswaki ne. Kana ta baka sunna. Duk abin da zai ja ma riya ka nisance shi a shari'a. Shi yasa muka ce yawo da carbi kana kwat 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 kana zikiri. Shaitan yana ruɗin ka ne. Kai zikirin ka a sirrance a ɗakin ka. In a tafiya kake a hanya ka dinga yi bakin ka kawai yana yi. Harshen ka na motsawa wani ma bai san zikirin kake yi ba. To shaitan ba zai samu ya shiga cikin ibadan ka ba. Ba zai bata maka ibadan ka ba. Tsakanin ka da Allah kake wani ma bai sani ba. Amma kana yawo akan titi kwat 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 wai kana zikiri. Shaitan kawai yana bata maka niyan ka kai baka sani. Kuma kana alfahari da hakan. To haka aswakin ma ustazu. In kace zaka dinga yawo cikin jama'a kana yin sa shi ma shaitan sai ya shige ka. Sai ya sa maka riya. Saboda haka ka abin nan guya kuri ustazu. Don galibi zuzu ke ko. Kowa yana da dan adam tara ne bai cika goma ba. Kowa yana da kuskure da malamai da wanda ba malamin ba. Ustazu su ne malamin ai nake. So saboda haka ka tsaftace bakinka kawai ka ajiye aswakinka wani ma bai san kai ba kuma ka dabbaka sunnan. Ka zo shiga gidanka ka kurkure. Ka zo abin nan alwala ka yi ka kurkure. In sallah ne lokacin da ka zo yi wannan ka za ka yi a masallaci in kana jami a sahu ka goga ko sau uku ka ajiye ka sa ainihin aswakinka a bakinka. Idan ka ci abinci ne ya canja bakinka ya canja ka goga ka kurkure bakinka ka tofar shi kenan. Sannan idan mutum yana yawo da aswaki yana azumi ƙarshen ta sai ya karya azumin sa in bai mai da hankali ba. Don wannan itacen da kake ci din in ka haɗiye shi ka haɗiye azumin ka. Mana ka karya azumin ka. To in ko kana tafiya kana cin itacen nan kana ci. Za ka karya azumin ka in baka mai da hankali. Ko kuma ka nemi wani ɗanyen itace kamar neem kana ta goga kana ta haɗiye yawon kana ta haɗiye azumin ka baka sani ba. Ka goga ka goga shi yasa malamai suka ce makaruhi ne kai aswaki da ɗanyen itace a cikin azumi. Don idan don tsoron kada ruwan itacen ya wuce in ya wuce kuma to ka karya azumin ka in dai bi ta magogoron ka ya shiga cikin ka ka karya azumin ka to da haka mai aswaki sai dinga kappa kappa ya dinga kappa kappa malai ce taswiquhu thumma al-makanu at-tahiru sannan wuri mai tsarki wato in zaka yi alwala ka samu wuri mai tsarki kai alwalan ka domin tsoron kada kai a wuri mai najasa ruwan ya fada kan najasan sai ta fantsamo a jikinka kuma kaga sai zama kafin ka tashi kuma ka bata jikinka ko riganka da najasa ko da ka samu wuri mai kyau mai tsarki sai ka ainihin yi alwala ka karkaje inda ake fitsari kai alwala karkaje inda ake fitsari ka samu wuri mai kyau amma mustahabi ne da mutum zai yi a inda yake mai najasa din matukar jikinsa bai taba najasan ba ai alwalansa ta yi kuma in jikinsa ya taba najasan dole sai ya wanke wannan najasa ne. Kenan a bandaki zaka iya alwala amma ina ma alwalan kai zama ba a bandaki bane. Sai dai yanzu bandakin ba ci gaba akwai bandakin da ba zaka ga najasan ba. An yi fitsarin an jawo ruwa ruwan ya zo ya ja wannan fitsarin in ba haya ne ko alaman najasan ba zaka gani. Wani bandakin da zaka iya kwanciya kai bacci. Ko irin manyan hotel din nan zaka iya kwanciya kai bacci a bandakin ba wari ko kanshi yake ya fi ɗakin ka kanshi. To kaga irin wannan ba za a ce wuri ne mai najasa ba idan kai alwala irin wannan bandaki. To amma irin bandakin ka da nawa kaga wannan ka sai dai kai a hankali kila ka taba najasa da zai zama dai a waje da yafi sai dai in baka samu hakan ba sai kai din amma kai kappa kappa domin kar ka taba najasa. yace tsumman makanu at-tahir sai ce washafu wattaslisu fi ma yughsalu wal ma ma'a al-ikami kal ghusli lulu washafu da biyantawa wajen wankewa wattaslisu da ukuntawa wajen wankewa fi ma yughsalu cikin abin da ake wankewa shi ma mustahabbi ne wannan kuma kamar yadda muka karanta hadisin Usman sayyidina Usman ya wanke fiska sau uku wanke hannu sau uku wanke kafa kuma sau uku kaga sunna ne kenan hadisin Bukhari da Muslim to amma dan da yace mana fi ma yughsalu cikin abin da ake wankewa to kaga akwai mafhumul mukhalafa anan kenan banda fi ma yumsahu abin da ake shafa shi abin da ake shafa ba a ne ba a biyuntawa ko a hukunta ba a yi sau biyu ko sau uku sau ɗaya ake yi me yasa Qur'ani cewa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku kuma hadisi sayyidina Usman cewa wamsahu bi ra'sihi bai ce mana sau kaza ba sai dai aqbala wa adbara hadisi Abdullah bin Zaid ya kai yayi gaba ya dawo ba kaga shi ma sau ɗaya ne haka shafan kunne ba a ce mana sau kaza ba kenan ana yi sau biyu ko sau uku fil maghsuli abun wankewa amma la fil mamsuhi banda abun shafa wannan shine ya tabbata a hadisai ingantattu fama Imam Shafi'i shi ya tafi akan cewa in kai alwala sau biyu to ka shafi kai sau biyu shafan kunne ma sau biyu in kai sau uku uku ka shafi kai sau uku shafan kunne ma sau uku amma nan babu hadisin da ya inganta akan wannan to da aka zance mafi inganci kai sau ɗaya ake shafa kunne ma sau ɗaya ake shafa ba a so maimaitawa maimaitawa makaruhi ne ba a buƙatarsa wanda ya tabbata shine ayi sau ɗaya shi yasa sai na Usman da ya zo ثم مسابي راسي بيتي مانا ثلاثا با اما كاغا دو ابو وانكي وانا سيتي مانا مي ثلاثا سو اوكو تو بيو دو اوكو مستحبي نيبا واجيباني سبو دا يا تبتا منزالا سسما ياي الولا سو تيتيا حديث يا انغانتا تو سيزا مانا سو كاي كاكارا نبيو كاكارا نوكو سيزا مستحبي ني اما دا شردين ادن نفركون كاغا مي كبار دا كوانكي فيسكان كنا فركو كوي نا فيسكان كيا ساموروا هنون كوي نا ساموروا kafanka haka to na biyu da na uku mustahabi ne amma in na farkon akwai inda bai samu ruwa ba a hannunka ko fiskanka ko kafanka to na biyu ma sai ya zama wajibi in ya game ne na uku sai ya zama me sai ya zama mustahabi in kuma na biyu ma akwai inda bai samu ruwa ba na ukun shi ma wajibi ne sannan zaka yi na hudu da na biyar da na shida na hudu da na biyar ka ce mustahabi ne tunda wannan ya tsaya matsayin wajibi guda uku bari in ƙara mustahabi na ɗaya da na biyu ba za ka yi ba dan bai tabbata a sunna ba iya sau uku ne idan ya zama na farkon ka game gabar da ruwa na biyu da na uku sun sunna ne in baka game ba kuma to za su iya zama wajibi su ma sauran gaba daya amma za ka tsaya iya guda uku don ba a samu manzala sama ya yi alwala sama da sau uku ba in ka kara to ka zo da wani abu sabo a cikin alwala na fatan muna fahimta Ibn Qayyim ya ce hadisi ya inganta manzala ya yi alwala sau ɗaya ya yi alwala sau biyu kuma ya yi alwala sau uku duk wanda kai ya yi amma mustahabbi shine kai sau biyu ko sau uku sannan yace walma malikan ruwa ukululi ukululu wato ruwa ku karanta malikami tare da kyautatawa kalgusuli kaman wanka ruwa din ku karanta shi malikami tare da kyautatawa kalgusuli kaman wanka wannan shine ake ce masa taqlilul ma'i ma'al ihkami karanta ruwa yayin alwala tare da kyautatawa haka wankan janaba ma a karanta tare da kyautatawa nan da yace walma ina nufin walma'u sai shafi hamza mamdudi ne sai mai da shi maqsuri saboda me darura shi'riya baitin zai kare yace walma'u ma da kame kal gusuli ukululi sai zama zai zama baitin zai yanki zai karge saboda haka walma ana ana nufin walma'u ruwa ko walma'a ne ruwa ukululu ku karanta shi ma da ikami tare da kyautatawa kalgusuli kaman wanka wato ruwa ba a son a dinga ainihin almabozarancin sa yayin alwala ko wankan janaba shi yasa Ibn Rushd a cikin manzuman sai yake cewa wal ma'u ma zada alal kifaya fa bid'atun ja'at biha riwaya duk ruwan da ka dada a fiye da yanda zai ishe ka to kai bid'a kuma riwaya ta tabbata daga Imam Malik ya nasanta ce bid'a ne shi yasa mai risala Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a cikin risala yake cewa barnata ruwan yace bid'atu ne wa ghuluwun kun ghuluwun wa bid'a wuce gona da iri ne kuma bid'a ne ka barnata ruwa yayin alwala ko wankan janaba to da aka ka karanta shi kuma hadisi ya inganta hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya rike da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sha'i ila khamsati amdadin muttafaqun alayhi hadithin bukhari da muslim Anas bin Umar yace mazala ta zama ya kasance yana alwala bil muddi da mudu daya irin mudun nabi nan cikin sa da ruwa ya ishe shi alwala mudun nabi wanda ake fiddakai da shi karamin wanda kwaya hudu ne suke zama sa'i na mutum daya to da shi yake alwala sannan wanka kuma yana yi da sa'i shine mudu guda hudu izuwa ga sa'i biyar abin nan mudu biyar wato sa'i da mudu kwaya daya wani lokacin sa'i guda daya shine mudu hudu shi yake isan sa wanka sannan kuma yana alwala kuma da mudu guda daya to kaga ruwa kadan ya ishe ka ruwa kadan shi yasa wani da yace shi ruwan ba zai ishe shi ba to wani daga cikin magawata ce masa ba haka bane yace ya ishi wanda ya fika kuma ya fika gashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutane da ai mutane kullun kare ruwa suke yi ba ina nufin mutuwa ba kullun jinin jikin su baya baya ake yi mutane farko sun fi tsawo da jiki ana ta rigewa har aka zo wannan zamani Annabi Adam tsawon sa 60 zira'an zira'i 60 haka aka sau 60 yanzu aka ga mutum zira'i 60 sai a gudu sai a ce fatalwa ne ko fatalwa wai aljani ne ko ba ka yi nuna ta ba saboda haka ana baya 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 kullun ruwa yake kenan inda za a kawo za a sako maka sahabbai hoton su a majiji zaka gansu manyan manyan mutane ne dogaye to haka mazala sallallahu alaihi wasallam to a yanzu mutum ya ce mudu dai ba zai ishe shi alwala ba ko sai dai ba zai ishe shi wanka ba sai ya ce wanda ya ji ka tsawo da jiki da gashi ya ishe shi kai don me yasa ba zai ishe ka ba don gashi yana cin ruwa ko to sahabbai suna da gashi da ba a kwalkwal irin haka ana barin gashi sai aikin haji ko umra sai a cire gashi to kaga gashi kuma yana cewa ko kai yanzu in zaka yi wankan janaba kana da gashi da yawa ruwan da zaka bata zai fi akan a ce kai kwalkwal baka da gashi to ya ishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya ishe ka saboda haka kenan karanta ruwa mustahabbi ne amma sai mallai ya ce ma'al ihkami tare da kyautatawa me yasa yace tare da kyautatawa kar kai ta mai da aka ce karanta ruwan sai ka zo kai shi kai fatal fatal alwalanka ba tare da ka wanke yinda ya kamata a wanke ba in kai haka kuma ka bar farilla ai in ka kyautata wankewan kuma ka karanta ruwan shine ka aikata mustahabbi amma kai ka karanta ruwa kuma baka kyautata wankewan ba to wannan kuma baka yi mustahabbi ba kai kuskure ila alwalanka bata cika ba ta bar lum'a manzo Allah ta sama wani yazo sai ya ga ga wani wuri dan karami a wurin a gaban alwalansa bai samu ruwa ba yace masa irji fa'asin wudu'aka ka koma ka kyautata alwalanka ka koma ka kyautata saboda kar ka bar lum'a shine wani wuri da baka wanke ba hannunka ko a kafanka ko a fiskanka in kai haka to karanta ruwan bai yi amfani ba kai kuskure kuma ka bar farilla saboda haka taqlilul ma'i ma'al ihkami karanta ruwa tare da kyautatawa shine ainihin wato sunna sannan sai yace walil ina wal ubi yammin was sunan fi nafsiha aw ma furudi ratibi walil ina yammin kadaman ta kwarya wal ubi da kaba wato in ka zo yin alwala kwaryan alwalan kai zama tana bangaren dama don shi yafi sauki akan me shi yafi sauki ka dauko shi yafi sauki ka dauko wato ainihin ruwan da kwaryan budaddiya ce in tana bangaren dama kaga sai ka dauko ruwan haka sai ka kawo abu sai ka wanke ka dinga diba kana wanke to daga baya da ake yin buta sai malaman suka ce idza kana al ina'u maftuhan in kwaryan budaddiya ne amma idan ya zamana burfiffiya ne kaman buta yanzu sai a ce ta dama zaka kawo butan kana diba ta dama sai abun ya zama me ya zama wani hagu hagu haka sai ya zama bambaron amma in ka kawo butan ta dama to kaga zaka zuba a hannun ta hagu kai zaka yi saukin zubawa a hannun damanka sai kai amfani da shi to da kenan in abu ne saboda ka dinga debowa ta dama sai yasa aka ce ka sa kwaryan a hannun dama in a rufe ne kuma tana hagu don ka dinga zubawa akan dama kaga dai duk daman an same ta sai zama in ka karkata zai zuba akan hannun daman ka ne zaka rike butan da hagu kaga kenan ka damanta ne to haka ake so sannan gaban ka so ma ka damanta yammin wal udhu shine gaba gabai guda biyu hannayenka guda biyu ne in ka zo wankewa ka fara da dama sannan hagu kamar yadda ya tabbata a hadisin Uthman ya wanke hannunsa na dama salatan sai ce thumma al-yusra mithla zalik sannan hagu ma irin wannan haka nan kafanka sai ka fara wanke kafan dama sannan ka wanke hagu mustahabbi ne don haka hadisin sayyidina Uthman ya fada siffan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata a hadisin Aisha radiyallahu anha tace ka abunnan kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu التيمم في تنعله وترجله wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi, hadisin Bukhari da Muslim. Manzo Allah ta sama damantawa yana kayatar da shi a cikin sha'aninsa gaba daya cikin al'amarinsa, wato a cikin abun nan dinsa, tana'ulihi sa takalminsa sai fara da dama kafin hagu, tarajjulihi zefe kansa sai ya fara bangaren hagu dama sannan hagu, yace tace wa fi tuhurihi, da wurin yin tsarkinsa shine alwala da me da wankan janaba, ka fara da dama kafin hagu, hannun dama sannan hannun hagu, kafar dama kafar hagu, in al'in wankan janaba ne tsagin dama sannan tsagin tsagin hagu, haka manzon Allah ta sama yake. Saboda haka sai tace wa fi shani kull, duk al'amarinsa ma farawa da dama yana fayatar da shi. Sai malai yace was sunan fi nafsiha, ita su kuma sunnonin alwala a kan kansu, au ma furubin ko tare da falillai, rattiban kajeranta, wato kajeranta sunnoni tare da a kan kansu da kuma sunnoni tare da falillai. Me sunnoni a kan kansu? Kaga sai ka kurkure bakinka kafin ka me ka shaki ruwa sannan ka fati, to kar ka fara da shaka da fatiwa sannan kuma ka kurkure me bakinka, in kai haka baka jeranta sunnoni a kan kansu ba, don manzo Allah ta sama jerantawa yayi, wannan shine mustahabi. Kar ka gabatar da shaka ruwa kafin kurkure baki, sai ka kurkure sannan ka shaka, ko kuma sunnoni tare da farillai shi ma ka jeranta. Kaga yanzu idan ka zo ka tashi alwala zaka fara wanke hannunka, kaga sunna ne wannan, in ka wanke kuma sai ka wanke fuska, kaga farilla ne abun. Ai kafin ka wanke fuska zaka me zaka kurkure bakinka sannan ka shaka ka fati, kaga duk sunna ne. Sai kuma ka zo ka yi me, ka wanke fuska sannan sai ka wanke hannu, duka wayannan farilla ne. Sai ka dawo sai kai shafan kai, duka farilla ne. Sannan kafin ka tafi wata farilla ta wanke kafa, sai kuma kai shafan kunne, shi kuma sunna ne. Ma'ana ka shigar da sunnoni a tsakanin farillai, ka jeranta yanda manzala sun ya jeranta, shi ma mustahabi ne. Wato kar da kai zamana sai ka wanke farilla ka ce bari in sauke farillan nan tukunna, in wanke fuska, in wanke hannu, in wanke in shafan kai, in wanke kafa, sannan daga baya in dawo in kurkure bakina, in shaka in fati in shafan kunne. Kar kai haka, in kai haka alwalanka tayi amma ka bar sunna, don manzala ta sama ba haka yi ba, sai dai jeranta su, yasa sunnonin ko mustahabban a cikin farillan, wato yanda dai ake aka faɗi siffan alwalan nan, haka ake buƙatan kai, shine ma'anan sunnoni akan kansu ko kuma tare da farillai. Sai ce wabda birrati min almuqaddami tasmiyatun kal ghusli wat tayammumi, wabda birrati kafara da kai, kafara shafan kai, min almuqaddami daga magabacin kai, wannan kuma kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato hadisin wannan Abdullahi ibn Zaid wanda ya rigaya manzon Allah sama bada bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila almakan alladhi bada min, ya fara da magabacin kansa ya tafi geya ya saki dawowa da hannayensa kuma izuwa ga inda ya fara. To kaga wannan mustahabi ne, to da haka ka fara da magabacin kai, kar ka fara daga baya kai gaba, ko daga gefe kai dama hagu, kai dama ko dama kai hagu, a'a daga ta gaba sai kai baya sai ka saki dawowa kamar yadda muka siffanta. To da haka shi ma mustahabi ne, amma kamar yadda muka faɗa, duk yanda ka shafi kanka, in dai ka game kan to shafan ka yayi. Sai ce tasmiyatun, yin bismillah mustahabi ne kal ghusli kaman wanka, shi ma kai bismillah mustahabi ne, wat tayammumi da lokacin yin taimama shi ma mustahabi ne, wannan kuma saboda hadisi Abu Huraira wanda abun nan Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawud da Ibn Majah, amma da isnadi wanda yake da'ifi a wajen wasu malami, yace la wudu aliman lam yadhkur ismallahi, la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi, babu alwala ga wanda bai ambaci Allah a lokacin da yake alwala, wato bai ce bismillah ba, babu alwala. To nan farko dai malamai sun sabani wajen ingancin hadisin, wasu sun ce za'ifi ne, wasu sun ce hadisi ne hasan, zance mafi inganci hasan ne bi shawahidihi, ya zo ta hanyoyi daban-daban, haka haɗa su kowane isnadi za'ifi ne, amma in aka haɗa hanyoyin zai zama hasanun li ghairihi, wato zai karfafa, shi yasa ake cewa hasanun bi shawahidi. Kashi sai Ibn Hajar da hanya ɗaya dauko sai ce da'ifi ne hadisin, wasu malamai suka tattara sai suka ce hadisin zai iya tashi, sai suka ce hadisi ne hasan bi shawahidihi, wato da wasu hanyoyin. To idan abun nan hadisi ne hasan, amma me ma'anan hadisin la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi, babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba, sai zahirin sai nuna kaman kwata-kwata alwalanka ba sai ba, sai kai bismillah, amma ba haka bane, ana nufin la wudu'a kamilun ko kamilul fadila, babu alwala mai cikakkiyan falala ga wanda bai yi bismillah ba. Amma in yayi alwalan ko ba bismillah yana da alwala, alwalan ta yi, alwalan sai ingantacciya ne, sai dai ya rasa falala ta ladan yin me, yin bismillah, ya rasa falala ta ladan yin bismillah. Idan zai bismillah ya zai shine bismillah, bismillah. Kisa aka bada ka'ida, duk inda aka ce tasmiya kayi bismillah ko ka ambaci sunan Allah, to bismillah zaka yi. Sai dai in dalili ya nuna zaka kare, zaka ce bismillahir rahmanir rahim. Wannan kuma ya zo a wuri uku ne, karatun alqur'ani kace zaka kare ta bismillahir rahmanir rahim, a salla in zaka yi bismillah, bismillahir rahmanir rahim. Haka nan in zaka rubuta wani wasika kamar yadda manzala sama ya rubuta su Hirakla, ya rubuta bismillahir rahmanir rahim cikakkiya wasika. To amma duk sauran inda aka ce maka bismillah kai kai bismillah, to bismillah kawai, kar ka kare ta arrahmanir rahim. Kamar na alwala na taimama na wankan janaba, shiga masallaci da sauransu, wanda za mu zo bayani a kansu satin da zai zo insha Allah. Bismillah kawai haka zaka ce. Suka ce ka gari sadin kuma ya fi muni idan yanka dabba zaka yi. In ka zo yankawa ka ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, to kai baka yi rahaman ba, baka yi jin kan ba, kaga bai kamata ka gari sa ba. Yanka zaka kashe dabba, zaka cire mata ranta ta hanyar yanka. Sai suka ce wannan ya fi muni a wannan. Amma a sauran ma bismillah zaka ce, bismillah, sai in dalili ya nuna cewa karisawa zaka yi. So da haka zaka yi bismillah a alwala, a bisa cewa wannan hadisin hadisi ne hasan, wanda ya tafi kuma da'ifi ne, sai ce babu bismillah da za a yi. Wannan shine bayani na ƙarshe akan abin da ya shafi alwala. Sai kuma hadisi ya inganta daga sayyidina Umar, hadisin Muslim, ingantaccen hadisi, yace ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbiqu alwudu'a ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتح له أبواب الجنة. وعند ذي الولاة كثير الولاة إن يندم ذلك صلى الله عليه وسلم يتكى الولاة سنعك الشيء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يفتي وانا ذكرين باتي أمبودي مسل أمبودي مسقوه في الجنة قباتي يشيك دوتا إندي قداما za bude kofin aljanna guda 8 din nan gaba ɗayan su a ce shiga. Kinan kaga yin wannan addu'an ta da muhimmanci a ƙarshen alwala. To akwai baitoci biyu da suka rage suna da bayani mai faɗi akan bismillah, wuraren da ake yin bismillah insha Allah sai sati mai zuwa, tunda mun yi awa ɗaya za mu ci gaba da daga inda muka tsaya. Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana fahimta, ya ƙara mana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.